الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي نقول لقا دكينا تكينغ لنبوشي أجار بوشي a wannan yammaci na litinin yau muna 17 ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1446 wanda kuma yake daidai da 17 ga watan 3 miladiya ta 2025 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda bamu gushe ba muna cikin tafsirin suratul mu'minun wanda a yau insha Allah za mu ci gaba da tafsiri daga kan aya ta 109 bi iznillah muna marabtar bakin mu da suka zo daga Maiduguri dan kawo mana ziyara wannan majalisi Malam Abubakar Malam Bakura da abokin tafiyar su Allah subhanahu wataala ya bada ladan zumunci kuma Allah ya baida ku lafiya kafin mu shiga zamu ansa tambaya ɗaya ko biyu daga cikin tambayoyin da suka zo hannu wannan yana cewa assalamu alaikum da fatan ƙanguni lafiya Allah ya ƙara wa rayuwa albarka amin yace dan Allah prof muna neman ƙarin bayani akan waɗannan hadisai masu lamba 298 da kuma mai lamba 302 waɗanda Imam al-Bukhari ya kawo su da kuma aya ta 222 a cikin suratul baqara saboda wasu daga cikin ƴan qalaqatu wato ƴan tatsine suna kawo shubha ga mutane akan waɗannan hadisai da ita wannan ayar to na farko dai zaka gaji da tattara irin waɗannan a wajen in kalakato ko kuma ƴan tatsine saboda ba su da aikin yi sai wannan kuma ni na tabbatar ba wai wani kokarin su bane kakka dauka wai suna zuwa ne su karanta hadisin Bukhari ko su karanta a'a akwai wasu manyan ƴan kalakatan na duniya waɗanda su suke kawo musu su kuma su ɗauko mu namu nan ai daƙiƙai ne da yawanci satar ansa ce yanzu wannan abin da ka kawo na maganar hadisin Aisha da hadisin Maimuna na cewa suna al'ada amma suna kwantawa a makwanci ɗaya tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke ƙoƙarin rusa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama su suka kawo wannan sauraka su ma satowa suka yi duk yawanci waɗanda suke sukan hadisai a yanzu za ka samu shubuhoyin da suke ɗaukowa shubuhoyin da suke faɗa ɗauko su suke yi daga wurin wasu sai wasu can sun musu tunanin sai su ɗauko su zo suna baza riga suna nuna kamar wani ƙoƙari suka yi su suka je suka binciko ba wani bincike da kai ka yi sacin a Google wannan shubhar za ka ganta da ansar da aka bayar a kanta so ba wani abu bane wanda yake sabo suka kawo saboda ba su da makwakwalar da su yi tunanin duk sata ansa ce to kuma rashin sa'ar da suka yi su ma waɗancan da suke tsara musu ɗin su ba tunanin ba kwakwalwar saboda haka sai su riƙa tsara abin da ba ta inda za su iya fita ƙoƙari kullum suke yi su ce Bukhari da Muslim da sauran malaman hadisi sun ruwaito hadisai na ƙarya waɗanda suka saɓa wa ayoyin alƙur'ani kullum abin da suke ƙoƙari su tabbatar kenan saboda su cire maka jin girman waɗannan littattafai guda biyu da kuma sauran littafan sunna. Idan aka rusa maka Sahihul Bukhari, Sahih Muslim da sauran kutubus sunan, kutubul masanid, manya-manyan littattafai na tafsiri da littattafai na fiqhu da littattafai na aqida, duk aka rusa maka waɗannan, to sai zanto an barka daga kai sai ɗan kalakatu, daga kai sai ɗan tatsini. Annabi sallallahu alaihi wa sallama, Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar masa da Alkur'ani, kuma ya dora masa alhakin ya yi wa mutane bayani. Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Allah ya dora wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama alhakin ya yi wa mutane bayanin Alkur'ani. To yau sun waye, an waye gari sun ce duk abinda aka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na bayanan da yayi ƙarya aka yi, babu sauran gaskiya cikin abinda aka ruwaito, duk ƙarya ce. Bukhari maƙaryaci ne, Muslim maƙaryaci ne, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasa'i, Imam Ahmad, Imam Malik duk maƙaryata ne. Saboda haka an rusa maka duk abinda suka taskake na bayanan Annabi sallallahu alaihi wa sallama da yayi, wanda ya sanar da sahabbansa, suka sanar da tabi'ai, tabi'ai suka sanar da atba'ut tabi'ina, har ya zo kan malaman da suka yi aikin tattara waɗannan bayanai sama da shekara 1000 da wani abu. To idan suka rusa bayanan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wannan litu bayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, aikin da aka ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi zai yi kuma yayi, suka rusa, to shikenan su sai su karɓi aikin su yi da kansu. Tunda dai ba zai yiwu ba, dole a yi bayani. Da haka suke aje kujera a sa mutane gaba ana musu bayani, bayanin dai dole a yi shi. To tunda aka ce ba za a karɓi na Annabi ba, kuma duk wanda ake da shi sama da shekara 1000 da malamai da duk duniya ta haɗa kansa suka ƙaryata shi haka kawai da fatar baki, to kaga wannan litubayyana lin-nasi din sun karɓe shi, sun mayar da shi wajensu su. Su yanzu su suke bayani. To waɗannan hadisai guda biyu da yake ishara zuwa gare su, akwai hadisin Aisha, akwai hadisin Maimuna a Ummu Salama, wanda dukkansu suna cikin Sahihul Bukhari, suna cikin Sahih Muslim, wanda suna faɗar irin mu'amalar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da su, duk da cewa suna jinin al'ada, baya guje musu, baya ƙaurace musu, yayi watsi da su, ya nisance su, a'a yana jawo jiki, har ma yana kwantawa da su a cikin akan shimfiɗa ɗaya. To sai suke cewa ai Allah subhanahu wata'ala ya ce, wayas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid fala taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Suka ce to gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa yas'alunaka 'anil mahid, suna maka tambaya game da jinin al'ada. Qul, ka ce huwa adhan, shi jinin al'ada kasanta ne, cutarwa ne, cuta ce. Fa'tazilun nisaa, ku nisanci, ku ƙaurace wa mata, fil mahid, a lokacin al'adarsu. Wala taqrabuhunna, kar ku kusance su. To sai suke cewa to yaya za a yi a ce Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummar musulmi, kar su kusanci mata lokacin da suke al'ada, kuma ku ruwaito wai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwantawa shimfiɗa ɗaya da matansa yayin da suke al'ada. Ai kun ga wannan ya ƙaryata Alkur'ani, ba wannan ita ce da'awar ba? Wannan ita ce da'awar. Allah ya ce fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna, shi kuma gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya tabbata a sunnarsa. To da yake kamar yadda muka ce, su ƴan kalakatan waɗancan, su ƴan tatsinan farko, ko in ce ƴan tatsina na duniya, waɗanda su suke kitsa musu wannan kitsattsiyar, su kuma su kwasa zama kamar a kukuturu, su ta maimaita abinda waɗancan suka faɗa, ba hankali, ba tunani, ba nassi kuma. La sam'a wala aqla, qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa haula ila sam'a wala aql, ba su yi aiki da nassin ba, ba su yi aiki kuma da hankali ba. Ala ta buɗe da cewa yas'alunaka 'anil mahit, suna maka tambaya game da al'ada. sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suke tare da shi a Madina suna tare da Yahudawa suna tare da Yahudawa a gari guda tun kafin annabi ya yi hijira kamar yadda aka sani akwai Yahudu akwai Yahudun Banu Nadir da Banu Qainuqa da Banu Quraiza wanda suna zama zaune a cikin garin Madina kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira saboda haka sun gauraye da Larabawa kabilar Al-Aws wal Khazraj manyan kabilu ne na Larabawa biyu da suke zaune a cikin garin Madina suna tare da Yahudawa abin da yake cikin littafin Yahudawa har yanzu in ka duba Old Testament zaka ga wannan maganar game da mace mai al'ada mace mai al'ada a dokar Yahudu ba a zama da ita idan ka taba mace mai al'ada tana al'ada sai ka taba ta to zaka zauna cikin najasa ne har zuwa yamma haka nan idan ka taba abinda ta taba in ka zauna inda ta zauna in ka shafa abinda ta shafa in kuma ka kuskura ko kwanta da ita a guri guda ita daman kwana bakwai aka bata za ta zauna cikin najasa har sai bayan kwana bakwai sannan za ta tsarkaka to kai ma in ka kuskura ka kwanta da ita a mayafi daya ko a shimfiɗa daya to kai ma ka shafi wannan najasar da take tare da ita sai ka kwana bakwai baka da tsarki wannan yana nan har yanzu a rubuce a sifirul lawi lawiyin yana nan a rubuce a cikin Old Testament to saboda haka Larabawa waɗanda suke zaune a Madina sun dan fara ɗaukan al'adu na Yahudawa saboda suna kallon Yahuda a matsayin wasu masu ilimi tunda su ne allazina utul kitab ko su ne aka bawa littafi su ma suna musu tutiya da cewa su suna da ilimi to sai suke kwaikwayon su akan wannan abu Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Anas sahabbai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da suka ga Yahudawa suna yi idan mace tana al'ada ba a zama da ita a wuri guda ba a cin abinci da ita ba a shan abin da ta sha ana guje mata to sai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce if'alu kulli shay'in illa nikah ku yi duka wata mu'amala da matan ku yayin da suke al'ada in banda abin da ya shafi kwanciyar aure saboda haka sai Yahuda suka samu labari suka ce kai shi mutumin nan yanzu ba zai bar wani abu namu ba sai ya saba mana a ciki to shine wannan ayat ta sauka wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu ma'anar abinda ake nufi da fa'tazilun nisaa fil mahid fil mahid al mahid masdar ne ko kace masdar ne ko kace ismul masdar ko al ism ko al masdar fil mahid ay waqt al mahid ko zaman al mahid ko kuma fil mahid makan al mahid saboda haka yayin da mace take al'ada lokacin da take al'ada fa'taziluhunna ku nisance su nisantar tasu shine kada ku kusance su shine lafazin gaba ya fassara wala taqrabuhunna al qirban bi kasri al qaf shine aljima shine alqirban bi kasri alqaf kun sani cewa alqurani baya fitowa baro baro yana fadar wannan abu yana yin kinaya ne haka dabi'ar alqurani take wala tubashiruhunna aw lamastumun nisaa nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum nisaukum hunna libasun lakum wa antum libasun haka dai alqur'ani yake ba inda yake fitowa baro baro zaka ka fala taqrabuhunna ka kusance su ana nufin ka ku tara da su wannan shine abin da duka al'ummar musulmi suka yi ijma'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a aikace cewa ga abin da ake nufi ku yi dukkan wata mu'amala da su ba kamar yadda Yahudawa suke yi ba ko Nasara akwai wata kabila ta Laraba ta Nasara da suke kaurace da ake dauke mace ita da al'ada sai akai ta wani guri can aje ta sai ta gama ada da ita to annabi ya nuna a'a ba haka abin yake ba za ku zauna da su daki daya za ku zauna har shimfiɗa daya za ku ci abinci tare za ku yi dukkan wata mu'amala za ku taba su za su taba ku amma ba za a yi saduwa ta aure ba shine ma'anar fala taqrabuhunna shi yasa a ƙarshe a gaban a ƙarshen aya yace fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah don ka ƙarshen ayar da nuna maka abinda aka hana din ko shine fa'tuhunna min haythu amarakumullah inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin sannan kalmar fa'taziluhunna da ake cewa ku kaurace musu su sun tira ka ce fa'taziluhunna wa la taqrabuhunna suka ce suka fahimci kawai ana nufin ku kaurace musu zai zama a bisa mazhabar tatsini a bisa mazhabar tatsiniya in mace tana al'ada kakka yadda ka matsa kusa da ita shine ba shi ba haka lafazin suka fassara shi ba kanku kusance tunda kusancin su ba su dauke shi a matsayin mu'amalar aure ba zahirin abin da suke dauka ku zama kusa kira idan mace tana al'ada da ka ganta ka gudu kakku yadda ku matsa kusa da juna ballantana ta taba ka ko ka taba ta ban sani ba dai a mazhabar wani hukunci suka yanke in an taba juna ta dan zungure ko dan zungureta ya kamata dai dan tsire ya bada ansa tunda dai an ce fala taqrabuhunna kakku kusance su wanda aka tunda an fassara kusanci shine kakka matsa kusa da ita ko abinda annabi ya bayyana mana shi Allah ce mana bayanin ko mu ya bayyana mana me ake nufi babu da matsala mu mun gama samun bayani to amma kai yanzu tunda tsire ne zai yi bayani to tsire sai ya gaya maka fala taqrabuhunna kakka kusan kakka matsa kusa da su to idan aka kuskure kai ta tsine da ita tsina kuka taba juna ya za a yi kenan me hukunci a mazhabar tatsiniya wanka za ku yi istighfari za ku yi tuba za ku yi ya za ku yi sannan in mace tana al'ada ya za a yi za ta shiga kasuwa ko ku a'a za ta koma za a yi itizalin ta kamar ci fa taziluhunna a maida ita can wani guri a rufe ta kamar yadda yahudawan suke yi hakan mazhabar yahudawan za ku gaya wa mutane ko kuma za ku gaya musu dai ya kamata dai fala taqrabuhunna din nan dai ku dabbaka ta a bisa bayanin malamin tatsini tunda an ce na annabin ba ƙarya ne sannan Allah subhanahu wataala a cikin suratul nisa da yayi maganar lokacin da aka da namiji ya kula da matarsa tana neman ta kangare Allah subhanahu wataala ya ce fa'izuhunna wahjuruhunna fil madajir wahjuruhunna alhijran alarci ne kaurecewa ko kaurecewa ku kaurece musu fil madajir idan a bisa mazhabar dan tatsine fahjuruhunna ya kamata ya tayi hijira ya hijira idan miji da mace suka samu kusabani to kawai fahjuruhunna ku yi musu hijira ka dauki kayanka in kana bauchi ka tafi ka koma Katsina ko in kana dutsen ma ka dawo bauchi saboda an ce kai hijira saboda in dai har zaka ce zaka dauki lafazi ba tare da ka duba siyaki ba kaga Allah cewa fahjuruhunna fil madaji madaji shine gurin kwanciya kana gurin tare da ita a kwance akan shimfida amma baka kusance ta ba shine hijiran din shine hijirar shi ma wannan fala taqrabuhunna din kuna tare da ita amma ba kusance ta shine adamul qurban din ballantana ma alqurban din kamar yadda yake a lugha yana nufin ba anal jima abin nan din sa fi'ilin sa ma din qariba kamar sami'a yaqrabu fala taqrabuhunna qariba yaqrabu kamar sami'a yasma'u kuma yata'adda بنفسه ليس فعلا قاصرا با كمر القربان با لا تقربوا منه اذا كسانشي ني اذا شي كون لا تقربوهن ككسانشي سو saboda haka yadda aka ce fajiruhun fil madaji wanda kuma ba ana nufin ka tashi kai kaura ka bar dakin ka bar gadan ba ka bar shi fudar ana nufin ka kwanta shi fudan ba ka juya mata baya to haka shi ma nan wala taqrabuhunna abinda ake nufi kenan to wannan in muka ce zamu yi dogon bayani zamu cinye lokacin namu. Ilmu tib na zamani ya tabbatar da cewa inda daman illa take a ce an samu kusanci na aure a lokacin da ake abin nan, anan da yake samun cututtuka suna tsanaka, amma ba wai a yi mu'amala ta yau da gobe a gaisa a zauna a kama juna a rungumi juna duk ba wannan bane yake kawo illa. Wannan a rikitance ma an tabbatar da wannan, saboda haka ban san da yadda tatsina za su yi su dabbaka ayar bisa fahimtar su ba da bayanin su, a bisa fahimtar su da bayanin su fala taqrabu hunna din nan ya kamata a ce kada a matsa kusa da inda suke ma, ballantana ta yi abinci ta kawo maka kana zaune ta aje kusa da kai, to kun karya ayar cewa wayas'alunaka anil mahid wayas'alunaka suna tambayarka, duk da dan tatsina ba zai iya ce maka sahabbai ne suke tambayar ba ko ba sahabbai bane, tunda shi ba karɓar bayanin kowa sai abin da alqur'ani ya ce. Duk wayas'alunaka na alqur'ani ba inda aka faɗi waɗanda suke tambayar, wayas'alunaka anzil qarnai wa su waye suka yi tambayar, musulmi ne ko yahudawa ne ko waye ko mushrikai ne, a bisa tafsirin dan tatsine bai kamata ya ce mushrikai ba, bai kamata ya ce musulmi ba, bai kamata ya ce sahabbai ba, saboda alqur'ani bai faɗa ba. Shi kuma ya ce abinda duk ba ya ce alqur'ani ƙarya yake yi. Wayas'alunaka anil mahid kayya kuskura ya sabil da baka, ya ce sahabbai sun tambaye annabi kayya kuskura ya wannan sabil da baka, a koma a saurari tafsirin su, in wani ya sabil da baka a tuna masa, babu inda alqur'ani ya ce sahabbai ne. To wayas'alunaka yana iya zuwa mu a tafsiri muna samu ta hanyar bayanai da aka taskake mana, wayas'alunaka wani lokaci zama sahabban ne kamar irin nan, wayas'alunaka wani zama yahudawa ne kamar wayas'alunaka anzil qarnai, yahudawa ne wayas'alunaka anil jibali faqul yansifa rabbi nasfa, da ire-iren su kowanne idan muka koma da tattafan mu na musulunci wanda duk musulmin duniya suka yarda cewa ingantattu ne suna mana bayani. Amma yanzu akwai sababbin bayanai na intatsi ne wanda su kuma nasu bayanin sai an ji abin da suka ce. Allah ya samu dace. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innahu kana fariqun min ibadi yaquluna, lalle shi yadda al'amarin yake, wata kungiya daga cikin bayina suna cewa rabbana ya ubangijinmu amanna min imani faghfir lana, don haka ka gafarta mana, warhamna ka ji kanmu, wa anta khairur rahimin kai ne fiyayyen masu jin kai, fattakhadtumuhum sikhriyan sai kuka rike su ababen izgiri, hatta an saukum zikiri har suka mantar da ku ambatona, wa kuntum minhum tadhakun kun kasance kuna yi musu dariya, inni jazaituhum alyawma bima sabaru, lalle ni a yau na saka musu saboda hakurin da suka yi, annahum humul faizun da cewa lalle su ne masu samun babban rabo. Allah subhanahu wataala ya faɗi narkon ƙarshe da magana mai zafin gaske da za ta samu wato kafirai a wuta, na cewa ikhsa'u fiha qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun, Allah ya ce ku zauna cikin kaskanci a cikin wuta kar ku sake yi min magana. Sai kuma Ubangiji subhanahu wataala yake tuna musu abin da suka rika yi a nan duniya, wanda har ya jaza musu samun kansu cikin wannan mummunan matsayi, samun kansu cikin azabar Allah. Innahu kana fariqun min ibadi, yadda lamarin yake akwai wasu jama'a wata jama'a daga cikin bayina je mun ce wannan idafa ta tashrif bayina na kirki masu daraja yaquluna suna cewa cikin kaskantar da kai gaban Allah subhanahu wataala da tadarrui da nuna cewa masu bukatuwa da zuwa ga Allah subhanahu wataala su masu gazawa ne suna tawassali da imaninsu imaninsu ya kunshi kyawawan ayyukansu dan ba a samu imani sai da kyakkyawan aiki al-iman qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil arkan saboda haka amanna da suka ce shine imanin da suka yi na gaskata Allah da manzansa da abinda ya zo musu da shi da kuma kyawawan ayyuka da suka aikata suna tawassuli da wannan suna kamun kafa da wannan a gurin Allah subhanahu wataala suna cewa faghfir lana ka gafarta mana wannan yana nuna cewa sun fi duba janibin gazawarsu da janibin laifukansu akan janibin ihsaninsu kyautatawarsu bayan Allah ne na kwarai ba su zama kuma bayan Allah na kwarai ba sai da suka yi kyawawan ayyuka balma daga cikin kyawawan ayyukansu akwai imani da suka yi shine mafi kolin abin da suka yi mai kyau imani da Allah to amma ba su ce ya ubangiji ka saka mana akan abin da muka yi ba basu kawo wannan ba sai suka kawo magana gafara gafara shine ka lullube mana laifukanmu ka yi mana afuwa ka kawar da kai daga laifukanmu sai ya zanto janibin laifinsu suke dubawa ba janibin ihsaninsu ba ba janibin kyawawan ayyukansu ba wanda yake nuna maka cewa basu rudu ba kuma basu rudu kansu ba sun dauka duka abin da Allah subhanahu wataala zai ba su na sakamako falala ce daga gare shi amma ba wai dan sun cancanta dole a basu ba sai dai ubangiji subhanahu wataala ya musu falala ya musu rahama ya musu amma ba wai dan ya zama bashi akan ubangiji sai ya biya su ba shi yasa basu ba kalli wannan jadibin sai suka galli jadibin gazawarsu don haka addu'a su sai ta kunshi neman gafara faghfir lana kai mana gafara warhamna kuma ka ji kanmu kai mana rahama domin babu wani abin da zai kai su zuwa ga samun sakamako na ubangijinsu sai rahamarsa amma ba wai cewa su dole ne a saka musu ba saboda aikin da suka yi ya cancanci su sai aljanna da dukiyarsu sai dai falalar ubangiji zai sa ya musanya musu ayyukan nasu da wannan gidan aljanna din shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan yudkhila ahadan minkum amaluhu aljanna ba ɗaya daga cikinku wanda aikinsa ne tsuran aikinsa zallan aikinsa zai kai shi aljanna suka ce wala anta ya rasulullah har ma da kai ya ma'aikin Allah sabai ce wala ana har da ni illa an ya taghabbadani Allah bi rahmatihi sai dai Allah ya lullube ni da rahamarsa saboda haka duk abinda ubangiji subhanahu wataala yau bawansa na azaba fa bi adlihi adalcinsa ne duk abin da ya bashi na kyakkyawan sakamako na gidan aljanna da ɗaukaka fa bi fadlihi to falalarsa ce قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فللر الله درحمسا سي مسلمي مؤمني سي فرين تشكي سنونا فرين تشكين سو فللر ubangiji da rahamarsa duk tafi abin da suke tattarawa da kelekelen duniya to shine suka ce warhamna wa anta khairur rahimin kaine fiyayyen mai rahama duk wani wanda zai nuna jin kai da tausayi bai kai Allah subhanahu wataala ba domin abin da ya halitta na tausayi kaso 99 suna wajensa kaso 1 ne ya saukar a cikin bayinsa cikin halittunsa gaba daya da shi ne uwa take tausaya wa danta uba yake tausaya wa ƴaƴansa da shi ne dabba take tausaya wa ƴaƴanta da wannan kaso 1 ne duka irin abin da zaka gani na tausayi ya baka sha'awa a doran kasa daga cikin wannan kaso 1 ne kaso 99 ubangiji subhanahu wataala ya bar su a wajensa dan yayiwa bayinsa rahama da su cewa rahmati wasi'at kulli shay zaka rahamar ubangiji subhanahu wataala ta yalwaci komai saboda haka suka roki Allah subhanahu wataala gafara da rahama kuma suka yi tawassuli da aikin su mai kyau da kamar yadda muka nuna a jiya cewa wannan yana ɗaya daga cikin nau'in tawassuli da shari'a ta yadda da shi da kai kamun kafa da kikkiawan aikinka kamar yadda Allah subhanahu wataala yake gaya mana mu'mini suna addu'a rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum rabbana fa amanna rabbana fakfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar suka ce ya ubangiji inna sami'na munadiyan yunadi lil iman mun ji mai kira yana yin kira zuwa ga imani yana cewa an aminu bi rabbikum ku yi imani da ubangiji ku fa amanna to ubangiji mun yi imani rabbana faghfir lana dhunubana ya ubangiji mu ka gafarta mana zanuban mu wa kaffir 'anna sayyi'atina ka kankare mana laifuffukan mu wa tawaffana ma'al abrar ka karbi rayukan mu tare da mutanen kirki kaga sai suka yi tawassuli da abinda suka aikata mai kyau shine imanin su da muka ce imani ya kunshi kyawawan ayyuka saboda haka musulmi yana tawassuli da kyawawan ayyukansa wajen Allah subhanahu wataala ya biya masa bukatarsa ta duniya ko ta lahira ko duka biyu zai yi kamun kafa da kyawawan aiki da yayi azumi ne ko sallah ce ko sadaka ko sada zumunci ko taimakon wanda yake bukatar taimako ko wani irin aiki da zaka yi na alkhairi kana iya tawassuli da shi kai kamun kafa da shi ya ubangiji wannan aiki da nayi ya ubangiji idan kai nayi shi ya Allah nayi ikhlasi a cikin sa ya Allah ka biya min bukata iri kaza da kaza da kaza wannan tawassuli mai kyau sannan a cikin addu'ar salihu suka yi tawassuli da sunan Allah wanda Allah subhanahu wataala shi ma yayi umarni ayi tawassuli da wannan walillahi alasmaul husna fad'uhu biha ولدعو الله او ادعو الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى الله سبحانه وتعالى ya umarce mu mu roke shi da ta hanyar tawassuli da mafikin sunayensa kamar yadda anan suka roke shi suka yi tawassuli da sunansa arhamur rahimin wanda yafi kowa rahama cikin wanda yafi duk wani masu rahama rahama kana neman gafara kai tawassuli da sunansa al-ghafur kana neman arziki kai tawassuli da sunansa ar-razzaq kana neman izza kai tawassuli da sunansa al-aziz duk abin da kake nema kai tawassuli da sunansa da ya dace da wannan bukatar taka wannan shine falillahi al-asmaul husna fad'uhu biha to wannan yana daga cikin at-tawassulul mashru' tawassuli da shari'a ta zo da shi ta kuma amince da shi kai tawassuli da wannan to haka waɗannan bayin Allah suka zanto sha'aninsu sha'anin ubangiji ne kawai basu damu da ku ba har wato al'amarinsu tsakaninsu da ubangiji ne ya dame su amma fattakhadtumuhum sikhriyan sai kuka mayar da su ababen yi wa izgili kuna musu izgili wannan sikhriyan a wata qira'ar kisa'i da hamza da abu jafar da khalaf suna karanta ta sukhriyan بضم السين فاتخذتموهم سخريا اما سوران جمهور سنا كرنتا سخريا بكسر السين يوا daga cikin malaman lugha da malaman tafsiri sun ce duk ma'anar su daya suna nufin izgili wannan shine abin da aka samu daga manyan malaman lugha sibawaihi da al-khalil suna cewa sakhriyan da sukhriyan da abu da yake nufi as-sakhri da as-sukhri kama an samu wasu daga cikin malaman lugha kamar kisa'i da al-farra suna rarrabewa cewa sikhriyan ana nufin izgili sikhriyan kuma ana nufin bautarwa ko kuma hidimtarwa fattakhadtumuhum sikhriyan wato kuka mayar da su masu yi muku hidima to amma dai yawancin malamai sun fi karkata akan cewa ma'anar ɗaya ce da sikhriyan din da sikhriyan din duk qira'ar qira'oyin biyu duk ma'anarsu ɗaya fattakhadtumuhum sikhriyan sai kuka mayar da su ababen yi wa izgili kuna musu dariya kuna musu izgili kuna wulakanta su kuna nuna cewa wasu galabaitattu ne wasu miskinai ne wasu masu rauni ne waɗanda ba su isa ba kamar yadda kafiran Makka suka rika kallon sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na farko da suka yi imani da shi wanda suka kewaye shi irin su Bilal al-Habashi irin su Suhaib ar-Rumi irin su Khabbab ibn al-Arat irin su Ammar ibn Yasir ire-iren waɗannan sahabbai waɗanda ba su da gata a garin Makka masu rauni ne to suna musu kallon wasu raunana wasu marasa galihu don haka suna musu izgili da irin wannan to shine Allah subhanahu wataala yake cewa wannan izgilin da kuke yi musu shine ya mantar da ku zikiri abbatuna maimakon ku tsaya ku yi tintintini cikin abin da ake karanta muku na alqur'ani kuwa azantu sai ya zanto kawai ku mai da hankali wajen yiwa bayan Allah na kwarai waɗanda su gaba ɗaya hankalinsu ya koma kan bautar Allah suna roƙonsa ba dare ba rana suna neman gafararsa ko kuma kuna ta musu izgili kuna ta musu wato wulaƙanci hatta an saukum zikiri har suka mantar da ku ambatona wato kuka shagala da sukhriya maimakon ku tsaya ku lura da abin da ake gaya muku ku tsaya ku yi tunani akan wa'azin da ake muku ku fahimci ayoyin da ake karanta muku ku yi aiki da su wasu malamai sun ce hatta an saukum zikiri ana nufin zikirullahi azza wa jalla suka mantar da ku zikirina wato kuka daina ambatona ambatona girmamawa na bauta wasu suka ce ana nufin zikirullahi wal iman wasu suka ce ana nufin zikirullahi wal qur'an duka waɗannan ma'anoni suna ƙarƙashin zikiri din da Allah subhanahu wataala ya ambata duk abin da Allah subhanahu wataala ya saukar da shi na ayoyi waɗanda ake karantawa duk suna cikin zikiri sai ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna kaga farko aka ce wa man a'rada an zikri amma gaba aka ce kadhalika atatka ayatuna saboda ayoyin Allah din su ne zikirin abinda ake karanta masa na wa'azi na ayoyin Allah subhanahu wataala yana kawar da kai baya tsayawa ya lura da ma'anonin abinda ake karanta masa balle ya aiki da su to shine wannan nisyanul zikri din da Allah yake nufi anan saboda haka izgili da suke ya mantar da su wannan wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa ɗabi'a ce ta kafirai suna kallon mu'minai kallo na wulaƙanci amma na rakatta ba aka illa allazina hum arazuna badiyar ra'i amma na lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin mutanen annabi Nuhu suka dubi annabi Nuhu da ƴan tsirarin mu'minai da suka yi imani da shi suke ce masa amma na rakatta ba aka illa allazina hum arazuna badiyar ra'i ba waɗanda muke ganin suna binka sun yarda da kai sai waɗanda suke kaskantattu a cikin mu ƴan wato wawaye marasa hankali su ne badiyar ra'ayi waɗanda suke marasa wayo su ne suke binka shi yasa Herakl lokacin da yake tambayar Abu Sufyan game da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa su waye mabiyansa ba su rauni ne ko kuma a'a ba su ƙarfi ne yace bal du'afa'uhu ba su rauni su suke binsa yace haka nan annabawa suke ba su rauni ne suke binsa to kasancewar masu rauni ne suke fara imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya zanto wannan ya zama fitina ga su waɗanda suke da galihu suke da wadata ko suke da sarauta sai yake ganin ya za a yi a ce wannan abu ne mai daraja mai kima amma a ce waɗannan masu raunin su za su fara cin masa ba mu ba sai abin ya zama musu fitina shi ne Allah yake cewa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu a ha'ula imanna Allahu alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alam bishakirin ce haka nan muke fitinar sashin su da sashi li yaqulu domin su rika cewa a ha'ula allazi a ha'ula imanna Allahu alaihim min bainina yanzu waɗannan su ne Allah ya zaɓa yi wa baiwa cikinmu Allah subhanahu wataala ya nuna musu cewa abin ba haka ba ne alaysa Allahu bi'alam bishakirin Allah shi ya san masu godiya don haka ya yi musu sakayya gwargwadon aikinsu amma abin ba wai magana ta tara dukiya ba ce ko wadata ko matsayi wanda ya fi komawa ga Allah subhanahu wataala shi ne wanda Allah subhanahu wataala zai taimakawa saboda haka sai ya zanto sun riƙe su abin izgili annabi Nuhu alaihi salam haka suka yi ta masa izgili taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu in kuna mana izgili mu ma akwai ranar da za kullama marra alaihi mala'u min qawmihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun duk sanda wata jama'a daga cikin mutanansa suka wuce ta gaban sa sai su rika masa izgili yace in taskharu minna idan kuna mana izgili to kuma akwai ranar da za ta zo za mu rama abinda kuke yi mana da izgili Allah ya ce wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un haqiqa an yi ma wadanda suka gabace ka izgili manzannin da suka gabace ka an masa izgili amma da ƙarshe abinda suke izgilin da shi ya auka musu Allah subhanahu wataala yana faɗa mana innal ladina ajrabu kanu minal ladina amanu yadhhakun وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين الله يقول إن الذين أجرموا للي ودد سكي ما سمي اللي فكا سولي كافري كانوا من الذين آمنوا يضحكون سنزموا سنعي ومؤمني دهريا وإذا مروا بهم يتغامزون انسك وجي توجنس سيسرق الزندنس كاقوان ويشي مؤمنين كاقش ويشي أبقوات ورق الله دوبشي sai wani sum yake da ka ganshi kaza 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 ana ta magagaru bakaki akan su sanan wai dan qalabu ila ahli man qalabu fakihin in sun koma gida su koma suna murna suna farin ciki cewa sun yi wa mu'mina izgili to shine Allah subhanahu wataala yake cewa inni jazaituhum al-yawm bima sabaru a yau na musu sakayya saboda hakurin da suka yi sun yi hakuri akan wannan izgili da kai ta musu da irin wannan sunaye iri-iri da kulka ba su da irin sifofi daban-daban da kuke sifanta su da su da sun wuce a rika aibata su a aibata sitira su a aibata gemun su a kira shi gemun dan akuya a ce musu ta wuce ka abin da saki wannan ka haye ruwan aiwa ta gaya musu kawai saboda sun dabbaka sunna akwai wani daga cikin masu tambaya ya rubuto yake tambayar cewa akan sutura wato yana yin sutura irin wanda sunna ta ce ayi baya barin tufafin sa suna wuce idan sawo suna jan kasa to sai zanto abokansa wadanda basu san hadisan da suka yi ubarni da haka ba kuma basu yadda ba sai suke masa dariya suna masa izgili to shine yake cewa shi kamar ma ya kaurace musu idan kana ga akwai alamun alkhairi tare da su kada ka kaurace musu gaba daya ka ci gaba da yi musu nasiha sai dai idan kaga cewa abinda suke yi zai maka tasiri a zuciya to sai kaurace musu amma in kana zaton cewa wataƙila zaka iya jawo hankalin su fahimci cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama suke wa izgili ba kai ba annabi sallallahu alaihi wasallama shi yace uzratul mu'min ila nisfi sam فإن كان ولا بد فإلى الكعبين وما أسفل من الكعبين ففي النار ستر المؤمنين تصيا إلى رب قولي إن يزموا دولة توجه هكا تتوجه إلى ساو كتوجه إلى ساو وإن كان ولا بد كتوجه إلى ساو فما أسفل من الكعبين دأ من يوجه إلى ساو ففي النار الذي قونا أبن يكارو أشكي متى haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi sahih hadisi muslim isa abu dhar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa thalathatun la yukallimuhum allah wa la yanzuru ilaihim yawm alqiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim abu dhar yace qad khabu wa khasiru man hum ya rasul allah qala almusbiru izarahu wal bannan wal munfiqu sil'atahu bi halifin kadhib annabi yake cewa mutane uku Allah ba zai musu magana bara da gobe kiyama ba zai kalle su ba kallo na rahama ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai radadi Abu Dhar yace ya Rasulullahi waɗannan mutane sun tabe sun yi asara su waye su Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-musbiru izarahu wanda yake sake tufarsa tana wuce iyaka tana jan ƙasa da kuma al-mannan wanda yake bayar da kyauta yazo yana gori ya bayar kuma yazo yana goranta ba wanda ya bayar ya bawa sannan wal munfiqu sil'atahu bi khalifin kadhib da wanda zai yi ƙarya dan ya sayar da hajarsa ya ƙarya cewa kaza na sai abin nan dan a saye ta da farashin da yake so ko ya ce wallahi an tayi abin nan kaza ban sayar ba kuma ƙarya yake ba a taya ba dan a bashi abin da yake nema annabi ya ce to waɗannan su ne guda uku waɗanda Allah subhanahu wataala ba zai musu duban rahama ba to duk wanda ya san waɗannan wannan narko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga in yayi ya yadda da wannan to ba zai izgili ba ga wanda shi Allah subhanahu wataala ya bashi ikon kiyaye kansa ya bashi ikon kare kansa to wanda izgili shi ya jawo musu to amma kuma a lahira sai gashi Ubangiji subhanahu wataala ya saka ma waɗannan da aka rika yi wa izgili ana musu kallon gidadawa ƙauyawa da kansu bai waye ba sun ki yarda su more a nan duniya su ji daɗi su fanta ba su wataya su yi abin da suke so abin da ransu yake so duk sun ki su daɗin duniya sun takura kansu sun matsa wa kansu da an ce Allahu akbar su tafi masallaci sun kamar su suka fi kowa sallah to sai kuma gashi a lahira Allah ya musu kyakkyawan sakamako sun zamo su suka samu tsira daga shiga wuta kuma suka samu gidan aljanna to shi yasa su wato ƴan wutan idan aka suka shiga wuta suka duba ba su ga waɗanda da suke wa izgili a cikin wuta ba to anan dan ba sai suke dube qalu malana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar takhadnahum sukhriyan am zaqat anhum al-absar ce malana la nara rijalan ya ah me ya same mu ne ina mazajen nan da ba ma ganin su yanzu ba ma ganin su anan kunna na'udduhum min al-ashrar mana daukan su sai ashrarai ne wasu masu matsawa mutane ne a sharare marasa son zaman lafiya masu cuskunawa mutane haka muke musu kallo a sharare muke musu kallo wasu masu tsauraran ra'ayi yaya aka yi anan kuma ba mu gansu ba a cikin wuta kunna na'udduhum min al-ashrar takhadnahum sukhriyan daman kawai izgilin da muke musu shikenan kawai am zaqat anhum al-absar ko kuwa idanunmu ne suka karkace ba ma gano inda suke suna nan cikin wutar tare da mu amma mun kasa gano ina suke to haka Ubangiji subhanahu wataala yake yi wa mu'minai da suka yi hakuri a nan duniya suka jure wa dukkan wata cutarwa da wasu bakakin maganganu da suka ji daga abokan gaba ko daga jahilai kamar da Allah ya ce wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira Allah ya saka musu saboda hakurin da suka yi da gidan aljanna da kuma alharir anan inni jazaituhum al-yawma bima sabaru akwai idmaj wato shigar da wata ma'ana a ƙarƙashin wata ma'ana Allah subhanahu wataala anan yana gaya mana ƙarar cewa saboda hakurin su yayi musu wannan sakayya kaga anan akwai ishara zuwa ga falalar hakurin akwai ishara zuwa ga falalar hakurin kuma akwai ishara zuwa ga cewa izgilin da su waɗannan kafirai suke yi musu shi ya jawo su kuma suka yi hakuri kuma hakurin ya zama musu alheri saboda haka rubba darratin nafi'a wani abin da za a yi maka ya bata maka rai ya sa ka ji ba daɗi ƙarshe kuma zai iya zama maka mai amfani wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu wani abin ba daɗi musamman ma a riƙa gaya maka wasu maganganu marasa daɗin ji maka kai ta haƙuri to wannan haƙurin kuma ƙarshe sai ya haifar maka da alheri to wannan yana nuna maka falalar haƙuri kuma cewa inni jazaituhum al-yawma bima sabaru da Allah ya ce na saka musu a yau da abin saboda abin da suka yi na haƙuri shi kansa nan akwai cusa haushi a cikin zukatan waɗannan ƴan wuta waɗannan kafirai akwai tusa musu haushi kamar Allah yana gaya musu cewa ku ɗinnan ku kuka jawo suka samu wannan babban matsayi ku kuma kuke cikin wannan matsala ba ku kuka riƙa yi musu izgili ba wannan izgilin da kuke musu kuma sai suka yi haƙuri kuma sai ya ja musu amfani ku kuma ya jefa ku cikin wannan matsayi kaga mutumin da kake yin wani abu don ya cutu kuma ƙarshe sai abin ya zama masa alheri kai kuma abin ya dawo kanka to ya fi ciwo ya fi zafi annahum humul fa'izun Allah ya ce su ne masu samun babban rabo akwai qira'ar hamza da kisa'i innahum humul fa'izun bi kasr hamzatu innahum humul fa'izun kamar ta zama jumla ce isti'nafiya jumla ce sabuwa kuma al-isti'naf yana zuwa bi ma'ana ta'lil wato yana zuwa da ma'anar bayanin sababi kamar yace inni jazaituhum al-yawma bima sabaru a yau nayi musu sakayya da hakurin da suka yi innahum humul faizuna saboda su ne masu samun babban rabo saboda su ne masu fama babban rabo innahum a bisa qira'ar hamza da kisa'i duk da jumla ce istinafiya ta zama bi ma'anar talil akwai sauran qira'ar makaranta annahum bi fathi hamzati anna anna anan kaga zahirinta tana zuwa da ta zo da ma'anar talil wato li annahum humul faizun nayi musu wannan sakamako domin su ne masu samun babban rabo ko kuma ta zamo bi ma'ana ala ma'ana al-maf'uliyya ta zamo anna din da wa dakhalat alayhi fi ta'wil al-masdar ay jazaituhum al-yawma bi sabrihim al-fawza na saka musu da rabauta saboda hakurin da suka yi saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya saka musu da gidan aljanna ya saka musu da ni'imar aljanna ya kubutar da su daga azaba to kamar yadda Allah ya ce falyawma alladhina amanu min al-kuffar yadhhakun 'ala al-ara'ik yanzurun hal thuwiba al-kuffar ma kanu ya'malu ma kanu yaf'alun Allah subhanahu wata'ala ya ce falyawma to ayau alladhina amanu min al-kuffar yadhhakun a yau kuma mu'minai ne za su riƙa yi wa kafirai dariya aljaza'u min jinsil amal abinda suka yi su ma a yi musu saboda haka a yau kuma mu'minai ne za su riƙa yi wa kafirai dariya daga ina alal ara'iki daga kan gadajensu na aljanna yanzuruna suna kallo su suna cikin azaba suna shan wahala suna musu dariya Allah ya ce hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun shin an yi wa kafirai sakamakon abin da suke aikatawa kwarai kuwa an musu sakamako kuma sakamako wanda ya dace to shi ne kuma ubangiji subhanahu wataala zai ci gaba musu da bayanin abin da za su gamu da shi bayan tashin alkiyama wanda suke karyatawa da kuma tambayar da za a yi musu da irin rayuwar da suka yi a nan duniya wato shekara nawa suka zauna a duniya shekara nawa suka zauna a duniya duk da dadin da suka ji da morewar da suka yi yaya suke ganin dadewar wannan zaman su a duniya wannan ita ce matashiyar karatun mu insha Allah abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh